de travailler pour... ben oui, sinon...
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, farkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muka sake da muku a wannan shiri. Mun da ranar Juma 28 ga watan Yulin shekarar 2023. A cikin shirin za mu duba halin da ake ciki game da juyin mulkin da sojojin Nijar suka yi tare da ra'ayoyi daga 'yan ƙasar Nijar ɗin kan abin da ke faruwa, har ma da ra'ayoyi daga ƙasashe makwabta. Haka kuma ra'ayi cewa ƙarshe dai Majalisar Dattawan Najeriya ta sanar da jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa Tinubu ya miƙa musu. Sai dai 'yan siyasa da wasu ƙwararru sun bayyana ra'ayoyi mabambanta. Sai kuma labaran wasanni da zamgudan Nijar, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya.
An bayyana shugaban dakarun tsaron shugaban ƙasar Nijar Janar Abdulrahman Tiani a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Nijar. Kwanaki biyu bayan dakarun sun tsara shugaba Muhammad Bazoum suka kuma bayyana kwace iko. A yayin da yake jawabi ga al'ummar ƙasar ta kafa talabijin a yau Juma'a, wata sanarwa da aka fitar ta bayyana Tiani a matsayin shugaban dakarun kare ƙasa. Tiani ya bayyana cewa sojoji sun kifar da gwamnatin Bazoum ne sakamakon taɓarɓarewar tsaro a ƙasar da ke yammacin Afirka da ke fama da ta'addancin tsagero. A yau Juma'a, Emmanuel Macron na Faransa ya gana da Muhammad Bazoum, inda ministan harkokin wajen Faransa Koloma ta ce Macron ya bayyana cewa Bazoum yana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ganin shi. Shugabannin sojin Nijar dai sun bayyana goyon baya ga hambarar da gwamnatin Bazoum na ranar Laraba, inda suka yi kunnen uwar shigo da kiraye-kiraye da aka riƙa yi daga ko'ina a duniya da Allah wadai da juyin mulkin da kira da a mutunta doka da demokuraɗiyyar ƙasar. Kwamishinan al'amuran siyasa da tsaro na kungiyar ta haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS Abdul Fattah Musa ya shaida wa James Botti na muryar Amurka cewa har yanzu Bazoum shine halattaccen shugaba da doka ta yarda da shi, kuma wajibi ne a gaggauta mayar da shi bisa kujera. Musa ya ce shugabannin ƙasashen yankin za su gudanar da taron gaggawa a ƙarshen mako domin tattauna batun matakin da ya dace a ɗauka dangane an sake mai da Bazoum bisa kujerar mulki. Shi ma shugaban ƙasar Benin Patrice Talon yana birnin Niamey, babban birnin ƙasar ta Nijar, domin duba hanyar shiga tsakani. A yau Juma'a, ƙasar Singapore a karon farko ta kashe mace ta hanyar rataya tun bayan shekaru 19, kuma na biyu a mako mai ƙarewa bisa laifin safarar miyagun ƙwayoyi, duk kuwa da kiraye-kirayen da aka ta yi mata na janye hukuncin kisa akan laifuffuka da suka shafi ƙwayoyi. Masu fafutuka sun ce akwai ma wani hukuncin kisan da ake shirin yi a mako mai zuwa. An zarta zuwa Saridwani Diamini mai shekaru 45 hukuncin kisa a shekara ta 2018 bisa laifin safarar hodar Iblis mai nauyin kusan gram 31, cewar hukumar kula da safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasar. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce nauyin hodar Iblis ɗin na iya wadatar da mutane 370 da suka ta'allaka a kanta har na tsawon mako guda. Dokokin ƙasar Singapore dai sun majabta hukuncin kisa akan duk wanda aka kama da safarar miyagun ƙwayoyi da suka haura nauyin gram 50. Kisan Diamini ya zo ne bayan kwanaki biyu da kisan wani ɗan ƙasar ta Singapore, Muhammad Abdulaziz Hussein, mai shekaru 56 a duniya, da aka kama da safarar hodar Iblis mai nauyin gram 50. Hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyin ta ce an ba bursunonin duk wata dama da ya kamata, wai haɗa da damar ɗaukaka ƙarar hukuncin kisan da kuma damar shigar da buƙatar neman afuwar shugaban ƙasa. Tuna dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na fafutuka a duniya da ma Majalisar Ɗinkin Duniya suka buƙaci Singapore da ta cire hukuncin kisa akan laifuffukan da suka shafi safarar ƙwayoyi, inda suka ce akwai ƙarin hujjoji da ke nuna cewa hukuncin kisan baya kawo raguwar aikata laifin. hukumomin Singapore dai sun dage akan cewa tsauraran hukuncin kisa shine kadai zai taka burki ga safara da kuma samar da miyagun kwayoyi. Kungiyoyin kare haƙƙin dan adam sun ce kasar Singapore ta halaka mutane 15 bisa lifufukan da suka jibanci safarar kwayoyi tun bayan da ta maido da hukuncin kisa a watan Maris na shekara ta 2022 da ya kama kimanin mutum daya a kowane wata. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin mutane miliyan 200 a Amurka ko kashi 60 daga cikin 100 na Amurkawa ke karkashin gargadin yiwuwar mummunar ambaliyar ruwa ko samun tsananin zafi dake karuwa da kuma tsawa mai karfi. Hukumar kula da yanayi ta kasa ta ce tsananin zafi mai hadari ya fara kunnuka a yankin arewa maso gabas da yankin tsakiyar Atlantika a jiya Alhamis, kuma ana sa ran zai ci gaba har zuwa cikin karshen mako. Akwai yiwuwar samun tsawa mai karfi da walƙiya mai tafi da ruwa a yankunan arewa maso gabashi da kudanci da New England da kudancin Florida. A halin yanzu ma ana sa ran yanayin zafi mai tsanani zai ci gaba a zuwa yankunan kudu maso arewa da tsakiyar yankin arewaci. Bob Aravec babban jami'i mai kuma jagora a bangaren hasashen yanayi a cibiyar ta kula da hasashen yanayi ya ce zafi ya shafi birane da dama abinda ya sa jama'ar da abin ya shafa suke da yawa. A jiya Alhamis kasa da makonni biyu da Rasha ta janye daga kokarin shirin fitar da hatsi daga tekun Black Sea, Rasha ta fara babban taro da Afirka a birnin St. Petersburg. A yau Juma'a ma'aikatan tsaron Birtaniya ta bayar da rahoton cewa shugabannin kasashen Afirka 17 suka halarci taron, inda shugabannin kasashen na Afirka 23 ne a can baya suka halarci irin wannan taron. Kafin dai Rasha ta janye daga shirin fitar da hatsin, ton miliyan 30 ne na hatsin Ukraine aka fitar zuwa Afirka, kamar yadda ma'aikatar ta sanar cikin bayanan sirri da take fitarwa a duk rana tun bayan da Rasha ta mamaye kasar ta Ukraine. Ma'aikatar ta kara da cewa domin haka a yanzu toshe hanyar fita da hatsin da Ukraine da Moscow ta yi, wato daga Ukraine da Moscow ta yi, ba kawai ya tsaya ga haifar da tashin farashin hatsin bane, hakan zai kuma haifar da karancin abinci a sassan nahiyar Afirka akalla har nan da shekaru biyu masu zuwa. A wurin taron an ga hoton da ya tabbatar da shugaban kungiyar sojojin Hayar Wagner Yevgeny Prigozhin, wanda ya bada wato wanda ya tada kayar baya a Rasha a watan Yuni. Tantancewar kokof da fasaha ta sa aka gane fuskar shugaban na Wagner da Fred Mapor, wani babban jami'in kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wanda shi ma yake halartar taron na Rasha a wato da kasashen Afirka. Hoton ya sa hakan ya zama karin farko da aka ga Prigozhin a cikin Rasha tun bayan ta da kayar bayan da sojojin shi suka yi a Rasha cikin watan Yuni. An da ya bayyana cewa an dauki hoton ne a hotel din Trezini Palace da ke St. Petersburg, wanda aka ce mallakin Prigozhin ne. Kasar Vietnam ta buƙaci masu kafafen sadarwar zamani na duniya da su yi amfani da kwakwalwar mutum-mutumi wajen ganowa da kuma cire abin da ta kira guba a bayanai da labarai da ake bugawa ta yanar gizo, wani lamari da ake gani da hanyar faɗaɗa takura da take wa kafafen sadarwar ƙasashen waje da takura ga faɗin albarkacin baki, cewar masu fafutuka da masu kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Kasar Vietnam dai ta kasance kasuwa mai maiƙo ga kafafen sadarwar zamani a duniya. Daga cikin al'ummar kasar na kusan miliyan 100, mutane miliyan 75,600 na amfani da kafar sadarwar Facebook, kamar yadda wata cibiyar bincike da ke da mazauni a Singapore ta sanar. Tun bayan da hukumomi a kasar ta Vietnam suka fitar da tsauraran matakai da suka takawa kafafen sadarwar na zamani birki a kasar, suka kuma nemi irin waɗannan kafafen sadarwa da su cire duk wani abu da gwamnati ta kira da guba da dama sun kiyaye.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a lokuta daban-daban sun yi waya tarho da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu domin nuna goyon bayansu akan matakan da Najeriya, musamman shugabar kungiyar ECOWAS ke dauka na dawo da mulkin demokradiya a jamhuriyar Niger din, inda sojoji suke jiyin mulki. Wakilin Umar Faruk Musa Abuja ya tuntubi tsohon jakadan Najeriya a kasashen duniya daban-daban domin jin ko wannan goyon bayan ga shugabatin ba zai yi tasiri wajen murƙushe wannan juyin mulki?
To wannan ya mai da mu baya dan abin da ya shafi Nigeria, ya shafi Nigeria, ya shafi West Africa, ya shafi Africa gabaki ɗaya. Shi yasa shi president namu, president Ahmed Tinubu, ya wuce ya zama babban zakaran na cewa ai kokarin a dawo democracy a ƙasar Nigeria. Kuma ya samu babban taimako daga manya-manyan ƙasashen duniya kamar ita gwamnatin France kanta wanda da ita take mulkin Niger da gwamnatin America da kuma babbar muryar majalisar ɗinkin duniya na Gataris. To duk waɗannan suna ƙoƙarin da cewa a samu zaman lafiya. A samu zaman lafiya a Africa, a West Africa, a Niger a yau. Su kawo wannan gudumawa ne a kan cewa mutanen Niger ba su gane ko sojojin Niger da suka kawo wannan canjin mulki ba su da goyon bayan kowa a duniya, a Africa, a West Africa, da kuma muryar Nigeria cewa muna son zaman lafiya a ƙasar Niger. Dan in Niger ba ta samu zaman lafiya ba, mu ma kanmu ba za mu ci daɗi ba.
Ambassador Jibrin Tinubu kenan, wani tsohon jakadan Nigeria a ƙasashe daban-daban. To na tuntuɓi General Abdulrazak Umar, mai sharhi kan al'amuran tsaro a Nigeria, domin in ji ko shi yana ganin cewa wannan yunkurin zai iya tasiri wurin durƙufar da yankuri ko juyin mulkin da sojojin Niger suka yi wa shugaba Bazoum Muhammad Feyace.
Wannan goyon baya da suke yi da gaske suke yi ko kuwa ya kata baka, saboda sau da dama waɗansu gwamnatocin, musamman gwamnatocin yamma, abinda suka faɗa daban, manufarsu daban, abinda suke aikatawa daban. Ban mu san gaskiyar magana ba. Idan abinda suka faɗa gaskiya ne ba dungu a ciki, to amma kuma idan abinda suka faɗa dungu ne, to wala ba abinda zai wanzar.
Me kake ganin za su yi domin su tabbatar da cewa ba dungu ne suke yi ba?
To ai somu-somun hauka tsar da yau. Kaga alal misali, shi wannan bawan Allah da aka tumɓuke shi ko ake nema a tumɓuke shi, akwai abubuwan da yake yi wanda su waɗannan mutanen gaskiya ba ra'ayinsu ba ne, kuma ba su taɓa goyon baya da aka ba. So duk mutumin da zai taso a ƙasar Afirka shugaba ko mai riƙe da wani abu, ya dage ya ce sai an fitar wa ɗayan Afirka a haƙƙinsu ko kuma sai an yi abin da ya kamata. To wallahi kamar yadda Bala Usman ya faɗa, duk mutumin da ya nemi ya yaƙi zalunci, to zalunci ma zai yaƙe shi. To abin da ke faruwa kenan, ni a nawa ra'ayin.
To idan aka mai da Niger da ko jami'an da ke mulkin ta na soji saniyar ware, aka sanya musu takunkumi a kowane bangare na rayuwar su da ƙasar, kana ganin wannan zai takura su su mai da
sosai? Ai akasarin masu yin juyin mulki sojoji a Afirka, akasarinsu ba sa yin wannan abin sai sun tabbatar da cewa waɗannan mutanen da muke maganarsu ko sun yarda da abin ko kuma za su kauda kansu ba ruwanmu a ciki. Ai sau da dama sai a ce ai ba ruwanmu wannan abu ya kuya kule, amma kuma idan ba ta yi musu yadda suke so ba, sun san yadda su fito ko saka takunkumi ko su ce kai ɗan ta'adda ne ko a jera suna ai a ce waɗannan mutanen banza ne ko wannan abu, ana yin haka.
General Abdulrazak Umar kenan, mai sharika al'amuran tsaro, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Nigeria.
A gaida Umar Faruk Musa. Yan Niger sun bayyana matsayinsu dangane da hujjojin da shugaban majalisar sojojin General Abdulrahman Tieni ya ce su ne mafarin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum, a yayin da suke nuna gamsuwa da bayanan nasa, wasu kuwa cewa suke babu ƙamshin gaskiya a zarge-zargen da ya yi wa hamɓarar gwamnatin. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Silin Mana Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin taɓuka wani abin a zo a gani kan matsalar tsaro da yanayin rayuwar al'umma da tattalin arziki su ne fannonin da Janar Cani ya ayyana a matsayin hujjojin da ya ce sun dogara da su don kawo ƙarshen gwamnatin jamhuriya ta bakwai, sai dai da yake bayyana matsayinsa a kan waɗannan zarge-zarge. Wani mai ra'ayin shugaba Muhammad Bazoum Canga Calimbo ya ce bai gamsu da waɗannan bayanan ba.
Tabarbarar tsaro, waye kwashe kayan kare ƙasa ya kawo jibge a fadar shugaban ƙasa domin kare iko? kuma da wannan makaman ne yau suke barazanar kwacen mulki kenan yayin da aka bata mu farga gane cewa wannan mutanen sun ci amana ƙasa sun ci amana demokradiya ko za su gamsar da ko yaro karmi bantana ba mai hankali saboda harkar canji da rashawa eh yau kowa sanin cewa ɗan siyasa sun kuka da kansu saboda babu mai yarda dauki taro na ƙasa ba saboda ya san zai fuskanci kuliya
janar tani wanda ya rike mukamin komandan rundunar dogarawan fadar shugaba Muhammad Bazoum har zuwa ranar 26 ga watan Yuli shi ya kuma rike wannan mukami a tsawon shekaru 10 na mulkin Isu Muhammadu lamarin da yasa wasu ƴan Niger ke cewa ba za a rasa hannunsa ba a jerin jami'an da ke da alhakin lalacewar harkokin tsaron da kasar ke ciki ba Abdurrahman Al-Kasim na mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum
wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su in kuma sababbi ne ya san da su kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rishin gyaruwarsu to me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiyya demokradiya wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya
jawabin wanda shine a karon farko ke fayyace sunan shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulkin na 26 ga watan Yuli abu ne da wasu ƴan Niger ke cewa ya kawo ƙarshen halin rudanin da aka shiga a tsawon awoyi 72 da suka gabata Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix
da harko dai ana iya a ce hankali ɗan ƙasa ya kwanta domin an san inda an ka sama gaba a yanzu sa'annan a cikin sanarwa ya kire al'umma da su kwantar da hankalinsu abu ne wanda adda kyau muna fatan kuma haɗin kai ya ɗaure tsakankaninsu su hafsan sojojin kuma su sa kishin ƙasa a gabansu su sa ciwon talaka a gabansu tunda yau abubuwa da yawa ke jiransu
a ci gaba da yunkurin shimfiɗa manufofinta majalisar sojojin ta CNSP ta sanar da soke kundin tsarin mulkin ƙasa na watan Nuwamban 2010 sannan sojojin sun gana da sakatarorin ministocin haɓɓarariyar gwamnati a ɗazu da yamma Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gai da Sule Mumuni Barma daga jamhuriyar Niger sai mu tsallaka makwabciya Najeriya inda bayan jira da aka ɗauki makonni ana yi a ƙarshe dai majalisar dattawa ta sanar da jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa Tinubu ya miƙa musu sai dai ƴan siyasa da wasu ƙwararru sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan mutane 28 da shugaban ya nuna sha'awar aiki da su wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗo mana
Sunayen ministoci 28 na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aika wa majalisar dattawa da su domin tantancewa a maimakon 36 kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Abin da ya dauke hankali a sunayen shine jerin wasu tsofaffin gwamnoni da suka kwashi shekaru da dama suna aiki. Wasu su ma sun taba rike mukamman ministocin a baya. Shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal Nalado ya ce waɗannan jerin sunaye alamu ne na cika alƙawari da shugaban ƙasa ya yi.
To a gaskiya abin akwai abubuwan burgewa a ciki musamman ma yadda shi shugaban ƙasa ya fara nuna alamar cin alƙawari na cewa zai tafi da mutane masu fannonin rayuwa daban-daban amma ta alƙawarin da ya nuna cewa zai tafi da sauran jam'iyyu muna ga ya fara daukar mataki domin jam'iyyar mu ta Accord ya ba mu minista guda daya wanda ya sa mana takarar gwamna a jihar Oyo an yi nominating din shi ya zama minista yau so alama ce ta nuna cewa din zai dauki sauran jam'iyyu a ainihin a cigaba da gudanar da mulki ba wai kawai sai yan jam'iyyar da APC ba
wannan yana nuna cewa mutum ne wanda zai iya hada kan wannan ƙasa a yadda ta rarrabe dinnan
to ga alamomi dai saboda in kika ga irin tsarin mutanen da aka dauko za a nada ministoci zaki ga mutane wanda suke yawancinsu shahararru musamman an dauki waɗansu gwamnoni da suka yi fice kan al'amuran ci gaba a jihohinsu kuma yau an sa su a cikin ministocin nan waɗansu su ma sun taɓa yin ministoci a baya kuma an ga irin rawar da suka taka lokacin da suke ministoci so muna ga akwai alama cewa ana so ɗauko mutane hazaƙaƙƙu wanda suka taɓa yi a gani a wuraren fannonin ayyukansu daban-daban kuma tsakanin da Allah muna ganin cewa in Allah ya yarda har inda aka samu hadin kai mai kyau to gaskiya kasar nan za ta yi alhamdulillah
amma gabarin ta Abdullahi Jalo yana ganin a siyasa ya kamata a samu tsari da zai taimaka wa kasa musamman ma a wannan irin lokaci da aka cire tallafi a man fetur
a siyasa kullum zaka bar mutum wato ya zama na kaman awun igiya a gwada a ga kamun lodayin su a ga cewan a kawo dai tsari da zai taimaka wa kasa tunda a yanzu gaskiya Madina ana cikin wahala babu ma kaman karin kudin man nan da aka yi su kuma ministoci da Allah ya basu ubangiji ya sa su tafi da tsare-tsare mai kyau wanda zai taimaka wa shugaban kasa Allah ya zauna da mu lafiya kuma Allah ya sa wannan demokradiya din mu mutanen kasar mu ci moriyanta wannan bala'i da ake ciki Allah ya kawo mana sauki
majalisar dattawa ta riga ta sarana na tantance ministocin kamar yadda senator Babangida Hussein ya bayyana
muna sanin insha Allah wannan satin da zamu ci ga zamu fara tantance su wannan ya tabbatar da alƙawarin da shugaban kasa ya yi da kuma cika umarni na doka kada a kai lokacin da ya wuce gobe insha Allah to alhamdulillah an kawo kuma mun saurare su kamar yadda kowa in Najeriya suka ji kuma gashi nan yanzu mun tsaye da lokacin da za a fara screen nasu da tantance su insha Allah
to kenan yanzu ba za ku je hutu ba sai kun kammala tantance su
to an yi bayani mai yawa akan wannan mun shiga zamanin musamman mun duba irin jira da ƴan Najeriya suka yi mun san kuma muhimmancin wannan aiki da muka zo yi kuma mun san cewar wannan gudunmuwa ce mu ma da zamu iya bayarwa domin mu hakura da hutunmu mu tabbatar mun tantance su an nasar da su sun fara aiki so ba za mu je hutu ba sai mun tantance su
majalisar dattawa za ta sake mayarwa shugaban kasa Tinubu da sunayen ministocin bayan ta tantance su domin ya amince da su Madina Dauda Mudir Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yayin da ra'ayoyi mabambanta ke fitowa daga cikin kasar Niger game da juyin mulkin da ya faru, wasu 'yan Najeriya ko sun nuna rashin jin daɗin su ganin har yanzu juyin mulki na tasiri a ƙasashen Afirka. Ga rahoton wakilin Hassan Umar Tambuwal.
Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Najeriya.
Alhaji Mustapha King Gimin Gambo. Allah ya wadaida wannan juyin mulki. Wallahi Afirka yanzu bai dace soja ya koma akan mulki ba. Yanzu mutane sun damu ga talauci, ga yunwa, ga rashin zaman lafiya. Ya kamata soji su kishi kasa, su jara kasa, duk masu kashe-kashe mutane sace-sace mutanen nan ai maganin su ba shine a gaban su ba. Su mulki da neman kudi yau ko kurdu mai ijiya daya biyu yana hawa motar mu ne bakwai mu ne takwas soja yanzu ba aiki suke ba
baka sani ba wata kila ko sun yi juyin mulki ne domin su kawo gyara a shugabanci da mulkin kasar ta Niger
wannan juyin mulki na Niger ba gyara bane ko ba Niger ba ko duk Afirka ba musu juyin mulki
sunana George Bello gaskiya ne juyin mulki din nan bai kamata ba kuma abin da yasa nace bai kamata ba mun san sojoji su kare kasa ne kai yayi fada kai yayi cuku-cuku ko wani soja da kaga ya kalbi mulki yanzu ba don mutane ba don kansa ne don ya tara dai shi da family dinsa su samu abin da za su yi gadara da shi amma su sojojin kasar Niger sun bada hujja ai su ma yan Niger ne sojojin Niger ne me yasa ba su tashi su kare mutanen nan ba tsaron nan ba kansu yake ba ai ba civilian ne zai tsaro ba soja ne yake da tsaro da zai tsaro
amma watakila ba su samu irin cikakken goyon bayan da suke so ba
bai kamata ma a gaya musu ba sai dai su za su gaya wa shugaban kasa su ce ai tsaro kaza kaza abin da ya kamata a yi kenan
Alhaji Gana Usman gaskiya ba mu ji daɗi ba saboda Bazoum ya dauko aikin ci gaba na Niger yasa ba mu ji dadi ba sosai wallahi da ba ai juyin mulkin nan ba wallahi sam abun bai mana dadi ba saboda ba wani shugaba da ya dauko ci gaban Niger kaman Bazoum din nan a ganin mu
Abdul Majid Aransi Balogun juyin mulkin na yayi sabili da yana da kyan da aka juya shaka ka ganin duniya ma ba nan mutum guda bane haka kamata a juya shi a sanar da cewa komai na cin gaba
wasu yan Najeriya suna cewa Bazoum da aka yi wa juyin mulki yana yin aikin kwarai yana aikin ci gaba a kasar
kowa wanda aka sake ba shi ma dole shi ma ci gaba da jaran juyin mulkin na da kyau
sunana Alhaji Umaru nake ji mafuta yoyi nake ganin ne idan bai mu da dadi ba don ba mu bukata sai ko ana wannan bawan Allah da ya mutumin arziki ne ya koro gyaran kasa kuma an mai da hannu agogo baya
idan ba a manta ba ransha 5 ga watan Afrilu na shekarar 1974 shugaba Sani Kwanse yayi wa Hamani Diori juyin mulki kana ran 27 ga watan Janawari na shekarar 1996 Ibrahim Ba'ari mai nasara yayi wa Muhammad
Ahmad Usman juyin mulki sannan ran 9 ga watan Afrilu na shekarar 1999 Dauda Mallam Wanke yayi wa Ibrahim Ba'are juyin mulki shi ma Salo Dijalo yayi ma Muhammad Tanja juyin mulki ran 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2010 haka zalika ran 31 ga watan Maris na shekarar 2021 Captain Sani Sale Gurza ya so yayi wa Muhammad Yusufu juyin mulki amma juyin mulki ya citura Hassan Umar Tambuwal muna Amurka daga Ibadan a Nigeria
a gaida Hassan Umar Tambuwal wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM yanzu kuma sai
wasanni a takaice
Rijiyoyin kwallon kafa kasar jamhuriyar Kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a jadi wannan lokacin da ake ciki sai dai a yanzu haka dai wani masanin kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru kuma tsohon dan wasan kwallon kafa Alhaji Abibu Iwa ya yi mana karin haske kan wannan halin da kasar Kamaru ta tsunduma a ciki ga abin da yake
malawar rashin sa'a misancin ma rashin sa'a don ba dade kamar bata dade da hada kofin nation ba ita ma ta ta fayyada anan Najeriya ta dake ta fi dushi ta dauka wannan a Kamaru ne kuma kotun mata kuma suka tashi suka tafi Portugal ga shi dai qualification ta fiya kofin duniya ne aka dace su Portugal suka dace su registered ma na yara yanzu ne kin national indian na yara sun tafi za su wasa da mali ta dake su biyu da banza suka dawo karshen bulsu ta su da burkina suka dake su to kaji dai rashin sa'a to yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya to kun qualificative nan malawa abin ba dadi premi ma konto Burundi Kamaru ta yi nasara ta daki Burundi deuxième ma contre Malawi suka yi match ne biyu da ɗaya troisième ma da yake babu Kenya ana bukatar équipe biyu ne za su tafi Cote d'Ivoire Malawi ta dake mu biyu da ɗaya yanzu abin da ya saura mana kurum mu roƙi Allah ne kawai mu daki Burundi kuma Malawi ma ta daki Burundi in ba haka ba in Burundi ta dake mu Burundi ta ta da ke Malawi to Malawi da Burundi ne za su tafi Cote d'Ivoire abin ba dadi game da ɗan wasan Kamaru gashi dai sun samu president mai kyau president to alvashin su kullun kowane wata yana zuba na ekin ma yana zubawa presidiyolin da suke zeren ekin duk ya kawo tsari amma abu ya zo rashin sa'a kuma ɗan wasan senior na Kamaru sun tsufa malawa sun tsufa suna bukatar canji to a wannan according suke yanzu kaga ban sa Abubakar ya tsufa Chipon Muti ya tsufa da kuma Kulu duk sun tsufa ana bukatar yanzu canji a wannan fannin yanzu suke tattaunawa da kuma Idrisan nan da kake da Idrisan na yara dama Kamaru ne suke rike da wannan kofi to yanzu dama daga Udisar daga an shige shekara 17 an zo 18 19 ba kwanan sabobi ne yanzu suka zo dama Kamaru ne suke rike da kofi to sabobi yara sun zo dole babu experience kaga a premier tour aka cire su wato matsala ya zo da yawa wa Kamaru shekaran nan kuma rashin sa'a ne kai har manajan equipe wanda suke sayar da ƴan wasa a waje FIFA ta zo ta ce za su zabi guda 10 da za a je iPhone ɗin su za a yi musu tambayoyi in sun shiga tambayoyi za a ba su takardar da za su ci gaba da sayar da ƴan wasa malawa duka 15 nan manaja equipe da aka ɗauka ɗaya bai shige ba amma naje din ma kenan game da danka mu ko dai bai shige ba babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jan da zan da zai samu waje na sayar da ƴan wasa waje FIFA ta dafa masa ba to kaji duk rashin sa'a shekaran nan game da Kamaru ya kama ƴan ball ya kama dirijan ekip ya kama ga sunan dai
mama awal garba muryar amurka daga kasar Kamaru
to masu raro da haka ne mun sa kashin shirin naman na yanzu sai aka sance mu da karfe shirin na safi gobe asabar idan Allah ya kaimu inda zamu da muku da wani sabon shirin kamar kodi yaushe live a shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu a madadin mu Hawwa Sharif ta na kawo muku shirye-shiryen mu na yau sai dai wanda ya hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum